Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 17 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen annobar corona ta zo kenan babu tafiya. Pakistan ta buƙaci 'yan Afghanistan da ke neman mafaka a ƙasarta da su koma ƙasarsu. Amurka kuwa ta yi Allah wadai da cin zalim musulmai da ake yi a ƙasar China.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan taron ƙasashen Afirka da Turkiya da ake share fagen yi yau a birnin Istanbul, inda za a yi taron gadan-gadan gobe Asabar. To, ko me Najeriya za ta cimma?
Ana matsayin mu na Najeriya, tanadi da shugaban Muhammadu Buhari zai a wannan taro shi sun banda wannan taro tsakanin kasashen Afirka da Turkiya. An zo da jami'an gwamnati na sassa daban-daban wanda ake so a yi taruka a gefen fage tsakanin ƙasa da ƙasa.
To, bayan matsalar tsaro, wata matsalar kuma da ke matukar addabar Najeriya ita ce almundahana. A wani yunkuri na inganta hanyoyin daƙile almundahanar, ƙwararru na kiran da a ɗau ƙwararren matakai da suka haɗa da kare masu ansar tukuici su fallasa manyan barayin giro.
Tun da har ya kasance sai an ba wannan mai kwarmatawa wani tukuici, to a bashi tukuicin abin da zai gyara rayuwarsa, amma ba wanda za a fito da shi a nuna shi a duniya ya shiga matsala ba, tun da ba wani mataki ko hanyoyi na tsaro da za su iya kare shi.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres ya bada hasashen rashin tabbas game da shekara ta 2022, yana mai cewa a jiya Alhamis cutar COVID-19 ba za ta tafi ba, kuma allurar rigakafi kaɗai ba za su kawo ƙarshen cutar ba. Rigakafi tana takaita yawan masu ziyartar asibitoci da rage yawaitar mace-mace ga yawancin waɗanda ke samun su, kuma suna rage yaduwar cutar, amma yaduwar cutar ba ta nuna alamar dainawa. Wannan yana faruwa ne ta hanyar rashin adalci, jinkiri da rashin gamsuwa. Guterres ya yi magana da manema labarai ta kafar intanet bayan wata cuɗanya da yi da wasu mutane da aka gwada su suna ɗauke da COVID-19, ciki har da mai magana da yawunsa. Yana aiki daga gidansa na birnin New York tun daga ranar Laraba a matsayin rigakafi. Wannan shine karo na biyu cikin mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Anthony Guterres, mai shekaru 72 da ke da cikakkiyar allurar rigakafi ta cutar coronavirus, yana iya kamuwa da cutar kuma yana aiki daga gida. Watanni biyu da suka gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta kaddamar da wani shiri na yi wa kashi 40 na al'ummar duniya allurar rigakafi a ƙarshen wannan shekarar, da kuma kashi 70 nan da shekara ta 2022. Amma yayin da ya rake makonni biyu kacal, Guterres ya ce ƙasashe 98 ba za su cimma burin shekara ta 2021 ba. Karɓe iko da Taliban ta yi wa makwabciyarta Afghanistan a watan Agusta ya tilasta wa 'yan Afghanistan sama da 300,000 neman mafaka a Pakistan, amma yanzu ana neman yawancinsu da su koma gida. Jami'an Pakistan suka bayyana adadin a jiya Alhamis a karon farko, inda suka ce 'yan kasar Afghanistan 500,000 su ne suka shiga Pakistan bisa ingantacciyar takardun biza, duk da cewar sun tsaya bayan karewar takardun balaguran nasu. Sauran mutane 200,000 sun shigo ba bisa ka'ida ba, mun kuma roke su da su fice nan da kwanaki 90 saboda babu wani rikici a Afghanistan a cewar Fawad Hussein ministan yada labarai na Pakistan wanda ya shedawa muryar Amurka ministan ya bayyana cewar kasar ta riga ta karbi bakuncin kusan ɗan Afghanistan miliyan 3 game da ayyana ɗan gudun hijira a hukumance da kuma ƴanci ranin tattalin arziki ba bisa ka'ida ba Pakistan wacce ke da iyaka da makwabciyarta mai tsawon kilomita 2600 ta tsaurara matakan tsaro akan iyakokinta bayan Taliban ta karbe iko a Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta a wani yunkuri na dakile kwararren ƴan gudun hijira
to an jima kadan Yusuf zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko kamar yadda ba a rasa sani ba kasar Turkiya ta yi nisa a yunkurinta na kulla hulɗa da kasashen Afirka musamman ma a bangarorin da suka shafi tattalin arziki tsaro kimiyya da fasaha wanda dan haka ne ma aka kaddamar da kawancen Afirka da Turkiyya a shekara ta 2008 da zai rinka shirye babban taro loto-loto yau za a fara karo na uku na babban taron kawancen a birnin Istanbul kuma Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke hallara don haka wakilin muryar Amurka fadar shugaban Najeriya ta Asarok Umar Faruk Musa ya tambayi mai magana a madadin shugaba Buhari Malam Garba Shehu muhimmancin wannan taron kawance ga Afirka musamman ma Najeriya sai ya ce
muhimmancin wannan taro shine domin akai kalmu da su cimoliyar irin cigaba da suke samu samu karuwa da su ta wajen zuba jari da suke yi a kasashe daban-daban cigaba da arziki da kake ta samu musamman a wannan zamani tana baza shi a duniya kasashen Afirka ma suna so su amfana da waɗannan abubuwa mu ana matsayinmu na Najeriya tanadi da shugaban Muhammadu Buhari da yi a wannan taro shi ne mun ban da wannan taro tsakanin kasashen Afirka da kai an zo da jami'an gwamnati na sassa daban-daban wanda ake so a yi taruka a gefen fage tsakanin ƙasa da ƙasa taron nan ko insha Allah za a fara tsakanin shi shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Erdogan sun bi su fara tattaunawa sannan in ban da haka za a tattauna me za a iya kullawa dangane da harkar lafiya harkar ilimi harkar zuba jari harkar bunƙasa birane sai tana da niyya kuma sun nemi a nuna musu inda za su kafa muhimman abubuwa a Najeriya kamar irin hotel-hotel da manyan ɗakin taro duka na zamani asibitoci makarantu da irin waɗannan abubuwa
akwai yarjejeniya daban-daban da aka sanya wa hannu a lokacin da Erdogan ya zo ziyara Abuja kwanan baya inda aka ba da wannan goron gayyatar a ciki har da maganar tsaro da kayayyaki da za a taimaka wa Najeriya wannan yana gaba-gaba a jerin abin da za a yi sannan idan baya nan shin an fara wani abu ne game da turo makaman zuwa Najeriya ko yaya
to tabbas dai taki ta samu ci gaba cikin karamin lokaci wajen kere-kere na kayayyakin yaƙi musamman waɗannan sababbin jirage waɗanda ba su da matuƙi drones ɗin nan da yaƙi duniya gaba ɗaya ta yi mamaki kuma ta yi sha'awar yadda kayaki ta samu gagarumin nasara a yaƙi da suka yi da Armenia a 'yan watannin baya da suka wuce cikin ƙanƙanin lokaci ta samu gagarumin nasara Erdogan ko da ya zo Najeriya ya faɗa cewa wannan yaƙi da suke yi da ta'addanci da 'yan fatar mutane da masu fatar dabbobi da kwararru saki a shirye suka ce aiki tare da mu a cikin tawagar shugaban Muhammadu Buhari akwai ministan tsaro akwai mai ba shi shawara akan harkar tsaro akwai shugaban sashen wato aikin leƙen asirin Najeriya da ke harka da kasashen waje duka abubuwan nan za a tattauna su saki ka yi tasiri ban da yakin Armenia a Iraq da Syria din ga abin da suka yi Libya nan ɗan zaman lafiyan da aka samu a ciki inda ɗan kawai ke faɗa ba a yi shi ba muna fata za mu kimoniyar dangantaka ta musamman da ke tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da shugaban Erdogan na Turkey don a samu a bunƙasa irin kokari da jami'ai da sojojin mu ke yi wajen waɗannan yaƙe da fitinu da suka damu Najeriya.
Mai magana a madadin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan ke bayanin alfanun babban taron kawancen Afirka da Turkiya a hirarsa da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Mutanen ƙauyen Myanmar sun tsere zuwa Thailand bayan da sojoji suka yi arangama da wasu ƴan kungiyar tawaye. Kamar yadda jami'ai suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP a jiya Alhamis. A ranar Alhamis ne aka gabza fada tsakanin Karen National Union da sojoji a garin Lai Kai Kau da ke kusa da kan iyakar ƙasar Thailand. Irin wannan rikici na farko cikin watanni. A ranar Alhamis hotunan da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka nuna sun nuna mutane da dama sun yi jerin gwano domin tsallaka wani kogi da ke wani yankin kan iyaka. Wani jami'in gwamnatin ta a lardin Tak wanda ya nemi a saka ya sunansa ya yi bayanin halin da ake ciki inda ya ce akalla mutane 700 sun tsallaka bakin iyaka. Kuma an ba su matsugunni da abinci. Na ji kananan bindigogi da manyan bindigogi, in ji wani mazauni wani ƙauye kusa da Lai Kai Kau. Mutane da yawa sun isa ƙauyenmu, kuma akwai kusan mutane 300 da ke ɓoye a nan. Jami'an kiwon lafiya sun ce dabbobi ma za su iya kamuwa da ƙwayar cuta da ke haifar da COVID-19. Amma babu wani babban haɗari na yaɗa cutar zuwa ga mutane. Dabbobin da suka haɗa da karnuka, kyanwa, kura, zomaye, tunku da gada. Cikin dabbobi da aka gwada ingancinsu a mafi yawan lokuta bayan kusantar su da mutane masu ɗauke da cutar. Cibiyoyin kula da cututtuka ta ce mutane da aka tabbatar ko waɗanda ake zargi suna ɗauke da COVID-19. Su guji cuɗanya da dabbobin gida da namun daji da kuma sauran mutane. Hanya mafi kyau na haɗa cutar daga yaɗuwa tsakanin dabbobi ita ce magance ta a tsakanin mutane.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Tun dai ba yau ba ake cewa bayan rashin tsaro babu wani abin da ke addabar Najeriya kamar almundahana, musamman ma wadda manyan barayin gwamnati ke yi. Don haka ne ma ma'aikatar kudin kasar ta shirya wani taro kan yadda za a yaƙi wannan fitsarar da kuma kare masu kwarmata wuraren da ake yi ko aka yi. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoton.
Malata taron sun yi muhawara akan kudirin dokar kwarmata masu kwashe dukiyar ƙasa daga lalitar gwamnati wanda yanzu haka ke gaban majalisar dokokin ƙasar. Sai dai Dr. Musa Adamu Aliyu, kwamishinan shari'a kuma attorney general na jihar Jigawa, na cewa
ana buƙatar doka kamar yadda aka ta faɗa a wurin, amma ba dokar bace maganin wannan abu shine cewa dukkan waɗanda muke rike da makaman gwamnati mu ji tsoron Allah, domin dokokin da muke da su yanzu a ƙasa ma idan ka amfani da su sun ba mu wanda zai kuma ta bayani kariya a irin waɗannan lamarin. So waɗanda suke Allah ya ba su jagoranci su ne waɗanda za su tsaya su tabbatar cewa duk wanda ya kurmuta bayani an kare shi domin kada ya samu tsangwama ko kuma wani abin da zai samu rashin jin daɗi. Ya kamata a ce idan mutum ya bada bayanai ingantattu har aka samu aka kwato irin waɗannan kuɗaɗe na cinanci da rashawa, a bashi wannan tukuici. Kuma ana iya yayatawa ba tare da an faɗi sunansa ba, amma za a iya cewa wani mutum ya kawata bayanai an samu kuɗi kaza sannan kuma an bashi tukuicinsa kaza. Sannan kuma ya kamata a mutane bayani cewa idan ka kawata bayani ba ƙashin gaskiya ciki to za a hukunta mutum.
Batun fahimtar da ƴan Najeriya kan wannan tsari na kwarmata bayanai na daga makasudin gudanar da taron, amma tsohon kwamishinan shari'a na jihar Kano Barista Ibrahim Muktar na cewa
a fahimta ta mutane sun karbe shi mutane dubunnai sun kai bayanai ga hukumomin da suka dace su kai wasu suna kotu wasu ana kan bincike ba za a ce mutane ba su karba ba sai dai a ce wayewar kan da fahimta abun be gauraya ba ya kama ko ina da ina kamar yadda ya kamata kaga kenan akwai sauran aiki gwamnati ita ce take da haƙƙi ana ta faɗa din amma abu ne da za a ci gaba kuma a kowane mataki
lamarin bada tukuici ga mutumin da ya bada bayanan sace dukiyar gwamnati na cikin al'amuran da mahalarta taron suka yi zazzafar muhawara akai sai dai malama Fatima Abdulaziz dake koyarwa a kwalejin nazarin shari'a ta jihar Kano ta ce
bai kamata a ce zai yi saboda wani alfanu can na daban ko wani material abu da za a bashi ba duk wanda ya gano ai ya gano wannan abun ne cha maybe wannan fa yana da abin da yake taimakawa wajen lalacewa kasar mu matsalolin da muka shiga a yanzu so kaga zai fada ne saboda ya samu me kwanciyar hankali wannan matsala ta kasar sa ta gyaru ta zai zama gasa ta gari shi ma ina amfana amma ba wai a ce ana so ya fada saboda an aje masa wani abu da za a bashi tunda har ya kasance sai an ba wannan mai kwarmatawa wani tukuici to a bashi tukuicin abin da zai gyara rayuwarsa amma ba wanda za a fito da shi a nuna shi a duniya ya shiga matsala ba tunda ba wani mataki ko hanyoyi na tsaro da za su iya kare shi
baya ga kafa kotu nan musamman domin hukunta masu rashawa da ke lalata arzikin Najeriya malalta taron sun bukaci gwamnati ta rinka fitowa fili tana bayyana irin aikace-aikacen raye kasa da ta gudanar da irin kudaden da ta kwato daga masu almundahana Mahmud Ibrahim Kwai muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud idan an kasance tare da mu a shirinmu na hantsi za a ji dalilin hukumomi a jamhuriyar Niger na kiran da a shiga addu'o'i ba wasa
mun samu message daga hukuma cewa ya kamata tun daga juma'a wadda za ta fara musamman cikin masallacin nan juma'a duka inda an kaga ana iya safka ayi safka inda an kaga kuma ba halin safka ayi du'a'i da duka ma masallacin ne na hamsa salawati don Allah cikin ikon shi shika mu da saukin hitincin longa da ke horowa cikin kasashen mu da fatan Allah zai karbi du'a'i inda an kace jama'a al'umma gabaɗaya in kowa ya saniya Allah babu abin da ya gagare shi Allah shi kawo mu saukin laluran nan sayan da aka ganin kuma su ne sanadi Allah shi azza su bi saka hanya su fahimci abin da ya zama alheri ga jama'a da gare su ga baki dai haka muna kira ga dukkan malamai limamai musamman nan masallacin nan juma'a daga bakin wannan juma'a wata banda gobe Allah ya kai mu kowanne masallaci ya an kare a zamna ko ayi safka ko ayi addu'a Allah shi kawo saukin wannan lalura kuma baran nan ba kawai za a tsaya za a ci gaba da yi ko cikin masallacin ne hamsa salawat Allah shi kawo mana sauki ta azam bisa ga mahaita
to sai a bi mu a shirin hantsi a cikakken rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
manuniya
sanannen samun tsaro da damban dambarwar drawar juna akan maganar samar da mafita gami da maganar harkalla irin ta siyasa na cikin batutuwan da manuniyar wannan mako za ta waiwaye idan Allah ya so
kai bar in kara gaya ma wallahi billahi idan dai har aka tinkari zaben 2023 APC tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke salihu yana wayo Allah na rantsi da Allah akwai jifan shedan
mun ga jibo ku haram ita ce matsalar arewa wanda ta damu to amma yanzu me ke faruwa ga boko haram ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga tsadan abinci
mutane sun dauka an kori PDP yanzu lokaci ne namu da zamu rinka rabon kudi kaman tasoyi gida a dumbuji kudin nan a dosa raba ma kowa da kowa
idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kyautar ba sai a sa kunu ma'ana shine kaji ko idan abu ya taso gadan gadan na musifa to ba a kallon wani kwani shine kai ba da gudunmuwa
ni na rubuta masa wasiƙa nace yalla bai gwamna wana da wana su mutu wana da wana sun yi ritaya amma kace sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne
mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta dauki kundin kudi dinda take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba ai al'umma komai ba
wadannan ba kada ne daga cikin muryoyin da zamu murgino muku a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin namu na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya shiri na 43 cikin jerin shirin manuniya amma kuma shiri na 2 cikin shirin waiwaye adan tafiya na karshen shekarar da muke ciki maganar matsananciyar matsalar tsaro da kuma cece kucin cikukuyar cunar junar da ake samu akan maganar tsarkake tsananin tsamin tsaro a wannan kasa na cikin batutuwan da manuniya za ta dauko sau daga bakin mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya Hakim Baba Ahmad din da shine ma yayin limancin karban sakamakon ganin an zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaben shekarar 2015 wanda yace dole ne a ga yawa duniya gaskiya cewa an gaji matsala a Najeriya amma fa matsalar ma ta azzara kawai ta ƙara yi a wannan ƙasa
mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda ta fi damun to amma yanzu me ke faruwa ga Boko Haram din ma yanzu kunnuwa take ƙara yi ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga wahala ga tsadan abinci ga ga halin da muke ciki la hauna wala qawta inna billahi al-aliyyil azim haba shi ma Allah kuma wai fa wai wanda shine muka kawo shi wai saboda ya mana maganin wannan abubuwa din kuma baka jin komai sai ka ji an ce a ana nan dai ana kokari ana kokari to wani kokari ake ni ga kidnappers na a cikin Zaria City tun muna ganin abin nan ne sabin nan gwari aka ce Zamfara aka ce Niger State aka ce Sokoto aka ce inna ni kana gana abin nan yanzu Kaduna mutanen waje Kaduna suna ta matsowa cikin gari to yanzu karshen ta ma cikin Zaria City aka ji kuma ce da jama'a Allah to ba dole mu ce an gaji matsala daya amma yanzu in ka zo ka bude sai ma ka rufe da sauri saboda matsalolin sun zama goma ba a gyara wancan ba har yanzu Boko Haram da ake cewa an zo saboda ita aka sa Buhari aka bashi miki yayi general yayi san kaza ba a wasa da Buhari ba menene Boko Haram din ma yanzu ta fi karfi akan da
mamakin magagin maugar juna cikin jam'iyyar APC na cikin batutuwan da manuniya ta baje a cikin wannan shekara da muke shirin fita kuma wannan shekara ne aka jijjiga na biyar APC da suka yi tallata ta irin su malam Lawal Maimai sun bulla suna ga yawa duniya cewa akwai dai bukin ramuwa nan tafi
mun fito mun canza fari ya zama baki mun canza baki ya zama fari dan saboda mu ba al'umma hakuri ayi mashi wa gabanin gwamnatin jam'iyyar APC uzuri la Allah sa gyara tunda muna ganin cewa wai ita APC ma jagayya jam'iyyar mai gaskiya ne kila za a samu sauki nan gaba amma abun ya cutura a yanzu talake na cikin halin haulai
ko dai hakurin ne kuka yi kadan
ba maganan hakuri yayi kadan kai bari in kara gaya ma wallahi billahi idan dai har aka tinkari zaben 2023 APC tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke tsale ihu yana wayo Allah na rantsi da Allah akwai jifan shedan akan shugabannin jam'iyyar APC
an yi ma lol ka sabunta katin ka ko na jam'iyyar
na sabunta katina dan saboda mu yi mata hukuncin da muke ma PDP
sai dai kuma irin daga karan da irin su malam Lawal Maimai suka dinga yi cikin wannan shekara da muke shirin fita bai tafaka nan ba sai dai ayin jam'iyyar APC irin su barista Muhammad Ibrahim suka bulla suna gaya wa duniya cewa irin gaigayen gatsa kudin yan kasa ne gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari ba za ta bari ya dore ba
a'a dai ba ku daina cewa an gaza yanzu in ka dauki tattalin arzikin Najeriya an dauko ta daga wajen kasa da 45 yanzu ta dawo mu ne na 26 a tsarin kasashen matalauta a duniya guda 10 ba Najeriya ciki
amma da me yasa ƴaƴan ku suke son kaku
abin da yasa ka gane ne ku mutane sun dauka an kori PDP yanzu lokaci ne namu da zamu rinka rabon kuɗi kaman tasoyi gyada a dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da ku an dade ana zaman sharholiya da jin dadi an dade ana zaman a ci banza ka dubi mutumin da zai kwashi biliyan kaza ya boye ka ce wannan mutumi zai ci hali abin da ake yi so ai
amma wasu ƴaƴan nan ku sun ce ya kirce hanci rashawa ma akwai wasa a ciki domin tunda ake sata ba a taba sata irin wannan ba
wannan fadai kawai suke yi
murgina marmarar makure matsalar da ta makalkale wa Najeriya na cikin batutuwan da suka nemi hada kawunan ƴaƴan jam'iyyun adawa da masu mulki a Najeriya baki daya domin a cikin wannan shekarar da ke shirin fita ne shirin manuniya ya jiyo tsohon gwamnatin jihar Jigawan da ya tambari a duniyar adawan da bai taɓa barin jam'iyyar PDP ba Alhaji Sulami dan jihar Jigawan na jaddadawa duniya cewa lokaci yayi dai kawai kowa ya jefar da makamai dan a ciccire Najeriya zuwa tudun mun tsira
duk abin da za a bata mu a firgi samu mu fada zabe da an yi shi hatta ma an ce rashin lafiya ma shi kansa illa na PDP rashin lafiya ma
ban gane rashin lafiya
ba ba lafiya shi ma zuri bai bai lafiya din mai rashin lafiya saboda ke soka
yanzu to menene abin yi
fakur ga ana magana addu'a kuma na yi ni biyo mu dawo da ainihin kishin kasa cewa a kafan nan kowa da ne
wacce gudunmuwa la ku bayar dan a cimma wannan al'amara da ka zo yana
a yanin yanzu ba magana PDP ko APC duk mai bar gudunmuwa ne shi kuma ko kai mai bar nan a yanzu a da kan in kike zaka yi fa a ce ai kana neman mafita ne
yanzu idan aka nemi gudunmuwa Muhammad Lami da zai bar
to ai kai kaji ko idan bai bayar ba a shirye shi ka dare wato akwai wani yaro shi Solomon Dalan to yaro ya yi kar magana sai ce to ai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kyautar ba sai a sa kunu ma'ana shine kaji ko idan bai taso ga dangadan na masifa to ba a kallon wani kwari shine kwai ba da gudunmuwa saboda haka kar magana Dalan
mu tsaro ko ka tuna da cibadakin cakwakiyar cikukuyar junar junan da aka yi tsakanin kungiyar kwadugo da gwamnatin jihar Kaduna shirin manuniya ya nuna wa duniya irin garajen gabzar juna tsakanin waɗannan bangarori guda biyu a wancan lokaci har ma shugaban kungiyar kwadugo na tarayyar Najeriya Comrade Ayuba Oban da ya yi limancin kungiyar kwadugon da aka zuba zanga-zanga a jihar Kaduna na gaya wa duniya cewa
kun tuna mun zo nan domin an kori ma'aikata malaman makaranta 21,000 ya ce wai ba su kware ba shi yasa ya kore su amma mun tantance domin a list da aka buga akan wanda suka ci jarba mun samu list wanda suka rasu ni na rubuta masa wasika nace yalla bai gwamna wane da wane sun mutu wane da wane sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne kun tuna kuma abin da yayi shine ya duba malaman makaranta wanda suke karban albashi mafi tsoka domin ka shiga aiki dama zaka girma a cikin aiki ne sai ya duba wanda suke level 12, 14, 10 shine ya duba sunan su yace ba su ci jarabawa ba ya sallame su sai ya je da bisu da bisa babban ma'aikata dukansu suna matakin albashi ne 8 har yau magana da nake ga muku temporary ne
sai da kuma ko a tsakiya wannan damban-dambarwa sai da manuniya tarwaito gwamna Malam Nasamir Bayan jihar Kaduna na maida martanin murde wuyan kungiyar kwadagon da yace ba za ta sauya mai tsari ba
mun yi alƙawari ga al'ummar jihar Kaduna cewa duk wani wanda yake aiki wanda bai cancanta ba za mu cire shi mu samu yanzu ka cancanta shi yasa muka kore yi malaman makaranta 22,000 ba abinda ba a ce mana ba ina faɗan wannan ne domin ina son al'umma su gane mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su cinye ba a yi al'umma komai ba ma'aikatan gwamnati duka na jihar Kaduna nawa ne za ka ɗauki dukiyar jiha ka ba mutum 100,000 miliyan 900,000 su ba a yi musu komai ba haka ne gwamnati take ba mu yadda da wannan ba
duk kada kuma iyaka batutuwan da zamu iya bikin baje kolin sa a cikin wannan shirin waiwaye na manuniya kenan a madadin dukkanin abokan aikin da kan tallafa wajen kawo wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Dauda da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza sai Muhammad Nasir na jihar Sokoto da Mustafa Nasiru Batsari da Nasiru Adamu Elkaya a babban birnin tarayya Abuja sai Haruna Dauda biyu a jihar Bare-barin Borno da dukkanin sauran abokan aikin da kan tallafa wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku ni Isa Lol Ikara da kan shiryan gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaishe ka masu sauraro sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku nasihar juma'a da labarai a takaice ba saboda wasu matsalolin da suka sha karfin mu da haka dai muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Madugu Ango saboda rasuwar Abu Laisi Salihu Ango jiya juma'a wato jiya da yamma dai kuma za a yi jana'izar sa a babban masallacin juma'ar Kumasi Allah ya ji kansa da sauran magabata yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wassalamu